This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 9 ga watan Satumba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, shugaban hukumar kula da haƙƙin dan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya faɗa a yau Litinin cewa kawo ƙarshen yakin da ake gwamzawa a Gaza da kuma daƙile baki ɗaya rikici a yankin babban al'amari ne da ake bukata cikin gaggawa. Ukraine ta faɗa a yau Litinin cewa sojojin Russia sun kai hari akan ƙasar da jiragen sama marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami guda uku, ciki har da farmaki na baya-bayan nan kai tsaye akan Kyiv, babban birnin ƙasar. Kana a yau Litinin, ambaliya ta karya wata gada, kana ta ja wata motar bus, yayin da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ke ci gaba da zuba a ƙasar Vietnam.
To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa ƙungiyar ƙwadagon Najeriya ta ce jami'an hukumar DSS sun kama shugabanta na ƙasa, Comrade Joe Ajaero, a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke Abuja. To kome masana harkokin yau da kullum ke cewa akan wannan batu?
A wannan labarai na kama shi shugaban kwadago da kuma wato kai sumame akan kungiya ta sa kai ta bin rajin haƙƙin dan adam, abu ne mai tada hankali. Wato abin da yake nunawa shine wato adawa yanzu babu ita a jam'iyyu, a inda suke kallon adawa shine a wurin kungiyar kwadago da kuma wato ƴan rajin kare haƙƙin dan adam da kuma kare haƙƙin ƙasa da kishin ƙasa.
Dr. Faruk BB Faruk kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa an samu ɓullar cutar kwalara a garuruwan da ke kan iyakar jamhuriyar Nijar da Najeriya, inda tuni mutane 7 suka kamu da cutar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma Babangida Jibrin na nan tafa da shirin ilimi wanda ya tattauna akan tsarin inshorar lafiya ga ɗalibai da malaman tsangaya da gwamnatin jihar Gombe a arewacin Najeriya ta bullo da shi. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya kashin farko. Shugaban hukumar kula da haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya faɗa a yau Litinin cewa kawo ƙarshen yakin da ake gwamzawa a Gaza da kuma daƙile baki ɗaya rikici a yankin babban al'amari ne da ake buƙatarsa cikin gaggawa. Muna sanar da cewa yaƙe-yaƙe na faɗaɗa har zuwa al'ummomi masu zuwa, kana yana haddasa maimaituwar ƙiyayya idan ba a magance shi ba. Turk yana fadawa taron kwamitin kole na haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva. Abin tausayi, ya ce yaƙin da ke faruwa a Gaza babban misali ne. Turk ya ambato munanan abubuwa, kama daga harin da Hamas ta kaiwa Isra'ila, tilastawa kusan mutanen Gaza miliyan 2 barin gidajensu, da Isra'ilawa 101 da ake ci gaba da garkuwa da su a Gaza, da kuma barna da mummunan ayyuka da ake yi a yammacin kogin Jordan, lamarin da ke ƙara rinjaye al'amura. Rahotanni a yau Litinin sun nuna sojojin Isra'ila sun kai hare-hare a cikin dare akan gine-gine da wani wuri da mayakan Hezbollah ke amfani da shi a kudancin Lebanon. A rangama na kan iyaka na baya-bayan nan tsakanin bangarorin biyu, lamarin da ke haifar da damuwa akan yaduwar tashin hankali a yankin. A makwabciya Siriya, kafar yaɗa labaran ƙasar ta faɗa yau Litinin cewa wani hari da ake zato na Isra'ila ne ya kashe mutane 14 kane jika ta wasu 40. Hare-haren sun auna wuraren soji a tsakiyar Siriya, a cewar rahotanni. Ukraine ta faɗa a yau Litinin cewa sojojin Russia sun kai hari akan ƙasar da jiragen sama marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami guda uku, ciki har da farmaki na baya-bayan nan kai tsaye akan Kyiv, babban birnin ƙasar. Sojojin saman Ukraine sun ce sun harbo 2 daga cikin makamai masu linzami guda uku da kuma jirage marasa matuƙa guda 6 a cikin 8 da aka harba. tare da tunkarin tashin hankali akan yankunan Cherkasy, Dnipro da kuma Kyiv. Sai dai nan da nan babu wani rahoton wata babban barna ko asarar rayuka. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa dakarun tsaron sararin samaniyar ta san harbo wani jirgin Ukraine mara matuki akan yankin Belgorod da kuma wani guda akan yankin Kursk. Dukkanin wuraren biyu na kan iyakar tsakanin kasashen biyu da Ukraine ta sha aunawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, ambaliya ta karya wata gada kada ta ja wata motar bas yayin da ruwan sama kamar da bakin kwarya yake ci gaba da zuba a kasar Vietnam, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum 59 a kasar da ke kudancin Asiya, kana ya kawo cikas ga harkokin kasuwanci da kamfanoni a yankin arewacin kasar mai yawan masana'antu da ke aika kaya a kasashen ƙetare, a cewar ma'aikatar yada labaran kasar. Mutane 9 suka mutu yayin da mahaukaciyar guguwar typhoon Yagi ta haddasa zaftarewar ƙasa a Vietnam a ranar Asabar kafin ta rage ƙarfi zuwa ruwan sama, kana akalla wasu 50 sun mutu a ambaliya da ta haddasa gocewar laka, inji kafar labaran ƙasar ta VN Express. Ruwa ya ƙaru a tafkuna da dama a arewacin Vietnam. Ambaliyar ta ja wata motar bas da ke dauke da fasinjoji 20 yayin da aka samu gocewar laka a lardin Cao Bang mai yawan tsaunuka da safiyar yau Litinin. A lardin Futu, ma'aikata na ci gaba da ceto mutane yayin da gadar karfe da ke kan kogin Red River ta karye da safiyar yau Litinin. Rahotanni sun ce kananan motoci da manya guda 10 ne tare da babura biyu suka afka a cikin kogin. An tsamo mutane 3 kana an garzaya da su asibiti, amma akwai wasu 13 da suka bata.
To, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Kungiyar Kwadago ta Najeriya ta ce jami'an hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta kama shugabanta na ƙasa Comrade Joe Ajero a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke Abuja a yayin da yake shirin zuwa Birtaniya don halartar wani taron ƙasa da ƙasa. A gefe guda kuma, kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta SARAF ta ce jami'an na hukumar DSS sun yi durar mikiya a ofishinta na Abuja ba bisa ƙa'ida ba. Suna neman daraktocin kungiyar, lamarin da ke ƙara jan hankali a Najeriya yayin da mutane ke ci gaba da kokawa game da matsin rayuwa. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton daga Abuja.
Sunana Comrade Nasir Kabir, wato sakataren tsare-tsare na dadden kungiyar Kwadago ta Najeriya. Kada gaske ne abin da ya faru, gabanmu yana hanyarsa zai tafi taro da aka gayyace shi na duniya na samun walwala ma ma'aikata da kuma talaka da kuma inganta wato al'amuran yau da kullun na talakawa a wanda ake na duniya a UK, inda ya kama hanya zai tafi. Jami'an tsaro suka kama shi.
Sakataren tsare-tsare na kungiyar Kwadago ta Najeriya kenan, Comrade Nasir Kabir, ke tabbatar mani cewa jami'an tsaron DSS sun kame shugaban kungiyar Kwadago na Najeriya, Comrade Joe Ajero, akan hanyarsa na tafiya birnin London domin zuwa wani taron kungiyar Kwadago na duniya, wanda ya ce abin ya ba su mamaki. To, ko me dalili?
Babu inda aka yi declaring ish wanted a Najeriya, babu wani arrest warrant, babu komai, haka suka kama wannan bawan Allah.
To, ko yanzu wani mataki kungiyar NLC za ta dauka?
Kungiyar Kwadago ta NLC mun shiga taro na gaggawa, za mu sanar da kuwa matakan da za mu dauka, amma tuni mun riga mun aikewa duk membobinmu na Najeriya cewa su tsaya shirin ko ta kwana, tunda duk abin da ya taba shugabanmu ya taba duka membobi ne na kungiyoyi a kungiyance. Babu dokar da ta ce ka zalunci al'umma, mu zuba ido mu kalle ka. Saboda haka, ba za mu zuba ido ana jefa yan Najeriya wani matsayacin hali a ce ba za mu magana. Duk wannan abu Hassan Maina bai ba mu tsoro.
Comrade Nasir Kabir, ita ma kungiyar nan da ke rajin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya, wato SARAF, ta ce jami'an tsaron na DSS sun yi durar mikiya a ofishinta. Wata jami'ar kungiyar wacce ba ta sanna ambaci sunanta ta tabbatar mini cewa lalle kam jami'an DSS sun kai samame a ofishinsu, inda suke tambar ina daraktocinsu suke. Ta ji hankalin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya jawa DSS burki, kuma ya umarce su da su fice daga ofishinsu. Tuni kuma wannan ya fara jan hankali a kasar. Dr. Faruk Bibi Faruk babban malami ne a Jami'ar Abuja.
A wannan labarai na kama shi shugaban Kwadago da kuma wato kai sumame akan kungiya ta sa kai ta bin rajin haƙƙin dan adam, abu ne mai tada hankali. Wato abin da yake nunawa shine wato adawa yanzu babu ita a jam'iyyu, a inda suke kallon adawa shine a wurin kungiyar Kwadago da kuma wato ƴan rajin kare haƙƙin ɗan Adam da kuma kare haƙƙin ƙasa da kishin ƙasa. To, watakila yanzu lokacin da zamu fara ganin an fara bi ana kakkame ƴan adawa har ma da ƴan siyasar kenan. Saboda dama dai daga haka ake gina gwamnatin kama karya, wannan tana nema ta tabbata akan tsari na APC da kuma tsari na Bola Ahmed Tinubu.
Comrade Isa Tijjani tsohon dan gwagwarmaya ne a kungiyar Kwadagon.
To duk da yadda ta kama akwai matsala, amma dai ba zai yiwu su ci gaba da rike shi a tare da sun fito sun fayyana dalilan da yasa suka rike shi din ba.
Kawo yanzu dai hukumar ta DSS bata ce uffan ba akan waɗannan abubuwa guda biyu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Wani ɗan sandan ƙasar Kenya, Stephen Omindi, yana da hanyarsa ta yaƙi da aikata laifuka. A shekarar 2020 ya fara ƙungiyar ƙwallon kafa ta Mathare don tsare matasa daga rayuwar kan titi da kuma fadawa cikin matsala. Shekaru hudu kenan kungiyar har yanzu tana ci gaba da yin karfi. Stephen Omindi, mai shekaru 30 a duniya, yana aikin ƴan sanda tsawon shekaru 8, hudu daga cikinsu a kwarin Mathare. Wani matsuguni mai miyagun ayyuka a Nairobi, babban birnin kasar Kenya, mai yawan jama'a kusan 500,000.
The youth here have difficult opportunities, so they are easily drawn into crimes.
Ɗan sanda Stephen Omindi ya ce matasa a nan suna da damarmaki masu wahala, don haka ana saurin jawo su a cikin aikata laifi. Ina son in nuna musu hanyoyi daban-daban na samun dama mai kyau, kuma na zaɓi ƙwallon kafa saboda ƙwallon kafa ita ce hanyar da zan yi amfani da ita.
I chose football because football has been my vehicle.
Shiko Austin Otieno, mazaunin wurin ne, cewa yake.
We've seen a significant drop in crime and police confrontations.
Yace mun ga raguwa ainihin a miyagun ayyuka da kuma arangama da ƴan sanda. Wannan anguwa ta samu tsaro sosai da haɗin kai.
The community feels safe and more united.
A ƙarshe, Papa Roma Francis ya samu gagarumin tarbo a yau Litinin, yayin da ya isa gabashin Timo domin halartar bukin ƴancin kai bayan murmurewa daga mummunan yaƙin ƴancin kan, kamar yadda a ƙaiƙaice ya amince da wata badaƙalar cin zarafi da ta shafi lambar yabo ta gwarzon zaman lafiya da ya samu ta Nobel. Al'ummar gabashin Timo sun taru a gefen hanyar da motar Francis ta bi zuwa cikin gari daga filin saukan jiragen sama, suna daga tutocin fadarsa ta Vatican da tutocin ƙasar da kuma laima mai launin ruwan ɗorawa da fari, launukan birni mai tsarki na Vatican, don kare kansu daga tsananin zafin rana. Sai ta masa kirari cewa Viva el Papa yayin da motarsa take wucewa. Da alamar dai Francis, mai shekaru 87, ya ji daɗin gaisuwar, yana murmushi akan wata babbar motar da kunkaya, kana yana ɗaga hannu yayin da yake wucewa a kusa da allunan tallace-tallace da ke ɗauke da hotunansa da kuma kalaman marhaba. Gabashin Timo, mai yawan mabiya ɗarikan Katolika, ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya, ta yi dakon zuwan Francis, wanda ya zo a daidai cika shekaru 25 na zaɓen raba gardama da Majalisar Ɗinkin Duniya ta marawa baya, wanda ya share fagen samun ƴancin kai daga Indonesiya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da sheƙar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya wanda ke haifar da ambaliyar ruwa a sassan jamhuriyar Nijar, an samu ɓullar cutar kwalara a garuruwan da ke kan iyakar Nijar ɗin da Najeriya, inda tuni mutane 7 suka kamu da ita. Hukumomin kiwon lafiya na yankin daga bangaren Nijar sun fidda sanarwar gargaɗi, yayin da 'yan Najeriya da ke makwabtaka da wannan yanki suka yi kira ga nasu hukumomin da su ɗauki matakan daƙile bazuwar cutar zuwa sassansu. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Baƙo na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
tuni dai hukumomi da ke da alhakin fitar da kididdiga game da hatsarorin da ambaliyar ruwan ta haifar a kasar ta sanar da cewa zuke yanzu sama da mutane 10,000 ne suka rasa muhallansu yayin da sama da mutane 200 suka rasu ana cikin haka ne sai gashi akan iyakar Niger Nigeria a cikin garin birnin Kwandi allobar cutar cholera ta bayyana kamar yadda shugaban hukumar asibitin birnin Kwandi Dr. Nana Maria Mamman ta yi mini karin bayani
tun garin shekaran jiya 12 dare muka fara samun mutane masu dauke da wannan cuta ta amai da gudana mun fara samun shi ne daga CC na Dosai mun samu mutum biyu wanda muka fara da su daga nan cikin garin Dosai imma daga daren shekaran jiya zawa yanzu dai muna da mutum 11 a can cikin likitan Dosai wanda suke dauke da wannan gudana da amai kuma yau da sahi yanzu zuwa 12 rana anan ma kwanne mun fara samun ka yanzu dai muna da ka biyar na nan kwanne cikin gari gadan-gadan wanda aka kawo mu yanzu take yanki aka kawo musu insha Allah
hukumomin garin da jami'an kiwon lafiyar gunduma ta birnin Kwandi sun bayyana gano wata unguwa da ke cikin garin da cewa can ne suke tunanin abin ya samu asali a cikin garin na birnin Kwandi kuma akan haka ne Musa Ladan hakimin unguwar mu wadata ta birnin Kwandi ya muna wannan bayanin
kusan sati biyu yanzu da muka shiga tun daga Abaji wanda ya kawo haddede fabe mun shiga muima masu gidaje gargadi na cewa su gyara a daina zuba gwalolo bisa titi in mutum bai da hali balai na ba shiga ya muna sai a gina rami gangan gidan shi a kwashe gwalolo ne shi zube a bite amma in kana da hali ka sa mota ta kwashe kai jinga a biya a hidda ko masu tanunuwa su kwashe su hidda mutanen garin mu suna garin kama tsanani na ake sa ba tsanani na ba gyara kayan ka bai zan sauke mu raba ba lahiya kiyon lahiya muka nema balai na bane laihi ne na matsayin da aka dauka aka bani wallahi in mai riba ta sa hannu ba game da ramin nan na mani'a dush din da a cikin tasha da kewayen tasha in ba dauki mata kai ba kowa ya rami ya ji abi ne wallahi ba za mu taba samu marasa kolera a cikin mu wadata biyu ba
tuni dai yan Najeriya da ke kan iyakar suka soma kira ga hukumomin garuruwan da ke wannan gefen na Najeriya da su dauki dukkan matakan da suka dace domin kar abin ya bulla wajen su
Nasiru Ladan ni mutum da Najeriya ne mun samu labari ko kuma mun ga ran idanunmu matsalar cuta amai da gudawa ta barke nan Niger muna kira ga magabatan nan mu da can gida Najeriya da su yi kokari su dauka mana mataki gudun ga wannan matsalar ta kai can gare mu saboda cuta ta mai matsala mai saurin kisa mai hadarin ga
sunana Murtala kiya irin wanga yanayi na damuna akwai abubuwa da dama wadanda ka sha mutane kai amai da zawo duk muna bukatar magabatan mu su dan taimaka muna da wasu abubuwa wa inda ka umfani ga jiki haka muna roƙon matakan kariya daga gogga cuta wanda ya zamanto ta sakka kai hakan ga dan akwai wani gudunmawa wanda mun ga gabatan mu za su yi muna to don Allah su taimaka su dan taimaka muna da wasu magunguna wanda ka kawo da wannan ciwon
wannan matsalar ta bullar allobar cholera a birnin Kwandi ta shafi mutane 7 zuci wannan lokaci yayin da magashin garin ya ce muna ma'aikatar sa na kokarin da duk ya dace domin dakile wannan lamarin da yasa hukumar asibiti na ƙasa da na jihar Tawa sabka a garin birnin Kwanni da umarnin shugaban kasar General Brigadier Abdurrahman Chani Injisu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako to har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ilimi garkwar dan adam
tan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa dagewa
basararu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan adam a cikin shirin namu na yau za ku ji wani sabon tsari da gwamnatin jihar Gombe ta bullo da shi na samar da magunguna kyauta ga dalibai na tsangaya labarin da kuma masana suka ce taimaka wajen inganta lafiyar almajirai Ha kuma za ku je karshen tattaunawar da muka yi da Malam Muhammad Sani, malami a Jami'ar Jihar Kaduna, game da matakin da gwamnatin Najeriya ta ce ta dauka na kayyade shekarun shiga jami'o'i a kasar. Naku Babangida Brown ke fatan za a yi sauraro lafiya.
Kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku.
Yanzu aka dai gwamnatoci daban-daban musamman ma dai na jihohin arewacin Najeriya na ci gaba da daukar matakai da za su inganta samar da ilimi musamman ma dai a bangaren tsangayu da ake da su a jihohin su. Da baya-bayan nan ita ce jihar Gombe matar da ta dauki matakin samar da lafiya ga almajirai da malaman su, kasancewar akasarin su ba sa da halin zuwa asibiti idan sun kamu da rashin lafiya. Tuni dai aka fara aiwatar da wannan shiri kamar da za ku ji daga bakin wakilinmu Abdulwahab Muhammad.
Shirin dai an samar da shi ne domin inganta lafiyar almajirai da malaman su, kasancewar akasarin su ba sa da halin zuwa asibiti idan sun kamu da rashin lafiya. Tuni dai har an fara aiwatar da shirin a sabbin tsangoyoyin da gwamnatin ta sabunta a yankunan kananan hukumomin jihar Gombe guda 11. An dai zabo almajirai guda 1,000 ne don fara cin moriyar shirin da za su samu kulawar likita a dukkan matakan cibiyoyin samar da ayyukan kula da lafiya na gwamnati. Sayyada Amina Sheikh Tahir Usman Bauchi ita ce mai baiwa gwamna Inuwa Yahaya shawara a fannin almajirai da tsangaya. Ta ce shirin kyauta ne, babu kokoban da za a biya, kuma ta yi bayani yadda za a karbi maganin.
Kyauta ne, ba za a biya ko CC ba ko naira 5 ba za a biya ba. Sannan tun daga primary healthcare idan mutum jinya ya ki Allah ya kiyaye zai tafi secondary healthcare kyauta. Idan abun ya ki Allah ya kiyaye to hatta sheri diga kyauta ne insha Allah. Wani kati aka ba su yana kama da ATM card. Yaro zai je healthcare na kusa da su, idan ciwo ya same shi malaminsa zai kai shi, in dai fitar da wannan katin suka gani to suna latsa computer za su ga sunan yaron ya fito, za a ga hoton shi, za a ga komai, sai ai treatment din shi.
A gefe guda kuma alamomi sun bayyana gamsuwar su da kuma godiya don samar da shirin tare da yin kira da hukumomi kan su fadada shirin don ya kunshi karin yawan almajirai kamar yadda Alarama Murtala Muhammad ya bukata.
Mun ji dadi sa kokarin shi mai girma gonan jihar Gombe Alhaji Inuwa Yahaya na sa almajiri a tsari na gohe, mana kiwon lafiya kyauta. Wannan abu ne abin ayaba wanda ana ta fama da jinyace, kuma haka dama ya kamata almajirai duk abin da ake amfanar da al'umma na jiha to su ma bangare da ya kamata na haƙƙin su na ƙasa su ma a ci gaba da sa su.
Sheikh Dairu Imam Damfala anasa ba a sin ya ce an bullo da shirin a lokacin da ake bukata, sannan ya ci gaba da cewa
kun su yaran da aka samu iyayensu ba sa kusama inda malami yake, dole dawane yake kan malaman. To idan aka samu gwamnati ta yi irin wannan ai abu a gode mata ne, kuma na roƙon gwamnati ta ƙara faɗaɗa ma fiye da haka, ya zamanto ko ina da ina a riƙa samun irin wannan taimakawa zai ƙara kawo ci gaba na karanta alƙur'ani.
To sai dai kuma a gefe guda masu fashin baki kan harkokin kulawa da almajirai da masu karamin karfi sun bukaci gwamnatocin arewacin kasar nan da su samar da irin wannan shiri a jihohinsu.
To madalla sai kuma martanin da jama'a ke bayyanawa dangane da matakin da gwamnatin Najeriya ta ce ta dauka na dakatar da ɗaliban da shekarunsu bai haura 18 ba shiga jami'o'i a kasar, matakin da wasu iyaye ke kusha. To sai dai kuma wasu malamai irin su Malam Muhammad Sani na jami'ar jihar Kaduna wato Kasu yace abin yabawa ne.
Amma yanzu ga yara nan suna fitowa daga jami'a da digirin su a hannu, ba za ka iya ba su aiki ba, ba za ka iya daukan su aiki ba. In ma ka zo ka ce su rubuta application na neman aikin, ba su iya ba, ba su sani ba, kuma ga digiri a hannunsu. Me ya kawo haka? Wancan gudu da aka yi ta yi na gaggawa. Saboda haka iyaye ku yi haƙuri, wannan abu muna fata ya zama gyaran ne, saboda in yaro ya shigo jami'a ya san me ya kawo shi, ya san me zai yi. Kuma a yi ƙoƙari a yi tabbatar ilimin secondary school yana da ingancin da in ka gama shi zai yi maka tasiri. In ka dubi manyan ƙasashen da suka ci gaba kamar Jamus da China da Japan, kaga su ne dai suka ci gaba wajen ƙere-ƙere da fasaha da wasu abubuwa. To za ka tarar in ka je duk masana'antunsu ba maganar digiri ba ne, maganar ka iya za ka iya, to zo ka kawo abin da ka iya. Yanzu misali za ka tarar misali a ce technician na jirgin sama, wanda in jirgin sama ya tsaya shi zai duba tayoyi, shi zai duba wannan, shi zai duba wannan, shi ya san yadda mai ɗin jirgi yake, a man birkin jirgi yake, man kaza na jirgin sama. Zaka tara cewa ba digiri ne da shi ko PhD ba, a'a, ya koyi wannan aiki, ya iya shi, lokaci da dama ya yi, ya dade har ya saba, ya iya shi. Saboda haka ba ka zo kai da PhD dinka da professor dinka ka shiga jirgin da irin wannan technician din shi yayi yaran jirgin. Har yanzu Najeriya ce kullun kururuwan mu digiri. In ka je China haka suka yi, suka rufe kofofi, suka hana duk wani tarkacen ra'ayoyi da zai shigo musu. Aka koma kawai zaka iya yin kafintan gado ne zo kai, zaka iya yin gyaran mota ne zo kai, zaka iya gina gida ne zo kai. Ba magana a kana da digiri a gina gida, a kana da digiri a zama kafinta, a kana da digiri a gyaran, a'a, ba haka suka yi ba. Shi yasa yau muka wayi gari sai mu kwashi kudaden mu tafi China mu je mu saro kaya. In mun kula da kyau, in mun dauko ma'aikatan China muka ce su zo su yi mana aikin jirgin ruwa ko jirgin kasa ko gyaran titi, in ka tambaye su ba digiri ne da su ba, kwarewa ce ta aiki. Duk bai wuce a ce misali in zamu auna da irin, bai wuce a ce suna da ordinary diploma bane, experience ne, dadewa suna aiki shi ya bai da su abinda suka zama. Kuma tunani fasaha ce, wannan fasaha ita ke taimakawa. To duk mummun watsar, duk fasaha ka a kasan nan, in baka da digiri shi remaining din, in kana da PhD, a'a, paperpinka nawa, a'a, publication ɗinka nawa, a'a, publication ɗin nan ma da yake yanzu ya zama na ƙarya, na computer zai ka zauna kai publishing paper 20 a kana zaune a falo, ba sai kai wani research work ba, ka kwaso na can, ka kwaso na can, ka har hada ka tura ka ce wai kana da paper, an ce shigo lab kai aikin sai faskara. Kuma kamar yadda nace, abubuwan suna nema su ƙara matsa mari da aka yi nema a gurguntar da makarantun kimiyya da fasaha, a nuna takardunsu ko digirin da suke bayarwa bai da wani galihu.
To masaro, anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya, a madadin
Abdulrahman Muhammad daga Bauchi a Najeriya,
da kuma jami'ar da ta bada umarni da kuma daidaita shirin, Julie Ladies Gresha, naku Babangiji Brun ke cewa huta lafiya sai wani makon.
Madalla a gaida Babangida Jibril, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Ibrahim Manzozo. Kace, ina kira ga shugabannin Afirka da su riƙa yin amfani da taro da ƙasar China ke ɗaukar nauyi don kawo ƙasashensu abubuwan ci gaba, da kuma amfani da wannan tallafi wajen baiwa matasa ilimi da bunƙasa kasuwanci. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Haddadi mai kwamfuta mai yama jihar Kebbi Najeriya. Kai ko cewa kai ku bani dama in yi kira ga shugaba Tinubu. Ya kamata ya san da cewa al'ummar Najeriya na cikin wani halin matsin rayuwa, ya kuma kamata a ɗauki matakan gaggawa akan wannan lamarin tun wankin hula bai kai mu dare ba. Allah ya kyauta. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Muhammadu Salihu ƙaurin Namoda. Kai ko cewa kai ƙarin kuɗin man fetur da kamfanin mai na ƙasa ya yi ya ƙara tabbatar mana da cewa gwamnatin shugaba Tinubu gwamnati ce ta 'yan jari hujja ƙarara, wadda babu ruwanta da mawuyacin halin da al'ummar ƙasar ke ciki. Kuma matuƙar za a ci gaba da tafiya haka, to tabbas za a iya wayar gari ko mi ya tsaya cak a ƙasar nan.
To madalla, kafin mu yi sallama da ku ga taƙaitattun labaran duniya.
To Maryam, a ƙarshe, shugaban hukumar kula da haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya faɗa a yau Litinin cewa kawo ƙarshen yaƙi da ake gwamzawa a Gaza da kuma daƙile baki ɗayan rikici a yankin babban al'amari ne da ake buƙata cikin gaggawa. Muna sanar da cewa yaƙe-yaƙe na faɗaɗa har zuwa al'ummomi masu zuwa, gane yana haddasa maimaituwar ƙiyayya idan ba a magance shi ba. Turk yana faɗawa taron kwamitin ƙoli na haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva. Abin tausayi, ya ce yakin da ke faruwa a Gaza babban misali ne. Ukraine ta faɗa a yau Litinin cewa sojojin Rasha sun kai hari a kan ƙasar da jiragen sama marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami guda uku, ciki har da farmaki na baya-bayan nan kai tsaye a kan Kyiv babban birnin ƙasar. Sojojin saman Ukraine sun ce sun harbo biyu daga cikin makamai masu linzami guda uku da kuma jirage marasa matuƙa guda shida a cikin takwas da aka harba, tare da tunkarin tashin hankali a kan yankunan Cherkasy, Dnipro da kuma Kyiv.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Alhaji Yakubu Lawal Mai Biredi wanda ya rasu a jihar Kaduna yana da shekaru 105. Ya bar ƴaƴa 19 da jikoki 125, daga cikinsu akwai Hajiya Amina Hamidu da Malama Halimatu Yakubu da Hajiya Hawawa Abaja Koli. Allah ya ji kansa da rahama, amen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Fiona Nandudu wadda ta hada shirin da ma injiniyan mu ta yau Kila Williams, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.